واستنى بسنته الى يوم الدين باي هكا ينوا السلام عليكم ورحمه الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 3 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 25 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 40 cikin suratul anfal yau kuma zamu tashi farkon aya ta 41 me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
وبنجي تي وعلموا كسني أنما غنمتم من شيء للي ده أبن ده زاكو ريبتشي من شيء نوان أبو دنجن أبن ده آئي ملك السا كتني كو تفافي كو كايم فتا ko kuma abin da ya shafi wato ainihin dabbobi ko gidaje ko kasa duk abin da ya iya yiwa a mallake shi shine mai shay'in ko kuma din ganimtum kurri bace shi a wajen yaki domin daga alganimatu ne lafazin alganimatu ghainun da nunun da mim wato asalin sa alghanam ne alghanam dangin tumaki da awaki to kuma sai aka yi wa ghainun damma sai zanto alghunmu idan ya zanto alghanamu dabbobi alghunmu shine azzafaru biha wato samun dabbobi din ribati dabbobi din daga nan aka samu alganima daga nan aka samu almagnam daga nan aka samu maghanim wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima wa alamu kusani cewa annama ghanimtum min shay'in da abin da kuka ribata na kowane irin abu a wajen yaki a matsayin ganima fa anna lillahi khumsahu ubangiji ta'ala na da daya cikin biyar din sa an gane ku walil rasuli haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walidil qurba haka kuma zurriyar gidan annabi sune zil qurba wal yatama da marayu wal masakin da talakawa wabin sabil da matafiyi da guzurin sayyanki waɗannan su za a hada a raba musu khumusul maghanam wato daya cikin biyar na ganima wannan haka za ku to yaya al'amari yake menene ganima menene bambanci tsakanin ganima da alfai'u sannan menene bambanci tsakanin guda biyun da kuma annaflu dan a farkon sura ubangiji yace yas'alunaka anil anfal qul anfalu lillahi war rasul qul al anfalu lillahi war rasul wato kace da su al anfal na Allah ne sannan kuma na manzon Allah ne lafazin al-anfal jam'i ne na an-naflu an-naflu da al-ghanimatu da al-fai'u suna da dangantaka da juna a larabci amma sun sha bamban a shari'ance domin a larabci da an-naflu da al-ghanimatu da al-fai'u shine duk abin da kuka samu daga wajen abokanan adawa daga wajen abokanan fadanku kafirai makiya Allah makiya manzon Allah abinda kuka samu a wajen su shine ake kira annaflu ko alganimatu ko kuma alfai'u to sai dai bambancin dake tsakanin su shine alganima ga abinda kuka kwata da karfi bayan an gwabza yaki kun ci nasara akan su abinda kuka ribata da karfi shine alganima alfai'u abinda ba tare da zubar da jini ba ubangiji ya jefa tsoro a cikin zukatan su suka gudu suka bar muku wannan shine alfai'u to annaflu kuma shine ko dai alganimatu din ko alfai'u idan shugaban yaki ya baka kai da baka je yaki ba kai game da kai ya zama annaflu ko kuma ka je yakin amma kafin a raba ganima a ciki sai shugaban yaki ya dauki wani kaso ya baka to wannan abin da ya baka sunan shi annaflu in bayan an yi rabo ne to ya zama alganimut. Ina jin mun bambance kalmomin guda biyu. To dukkaninsu suna da dokoki, suna da ka'idoji da sai a musulunci ta aji. Dan shari'ar musulunci yadda take da tsari a zaman lafiya, haka take da tsari kuma idan ana fada. Yadda take da tsari da ta shimfida idan ba a ci nasara ba a wajen yakin, haka akwai tsari da ta shimfida idan an ci nasara wato ainihin a wajen yakin. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. To wannan daya cikin biyar da aka ce za a kasafta shi wato ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma zil qurba zurriyar gidan annabi da kuma al-yatama marayu da kuma almasakin talakawa da kuma ibnu sabil wato kaso nawa kenan kaso shida wato kenan lokacin da aka samu dukiyar ganima sai a raba ta gida biyar idan an dauki daya cikin biyar shine sai ai kasafinta zuwa ga wadannan bangalori guda shida da ayata ya ambato hudun da suka rage kuma sai shugaban yaki a ciki ne zai iya dauka ya bai wanda ya ga dama kyauta cikin wadanda basu je yaki ba ragowar a cikin hudun kuma shine sai ya raba wa sojojin da suka je yaki dukkan wanda ya je a kasa sai a bashi kaso daya wanda ko yana tare da dokin sa sai a bashi kaso uku nashi daya biyu na dokin sa tunda mai doki yana hidimar doki wajen abincin sa wajen maganin sa wajen kiwo wajen daure shi wajen gadi wajen kula da shi da haka idan an tashi rabo idan aka ce da wanda ya je kasa da wanda ya je akan doki duk za a basu daidai wa daida to kaga anan gurin wato kenan ba ya adalci ba to shari'ar musulunci kuma cike take da adalci sai wanda ya tafi a kasa sai a bashi rabo daya wanda ko ya tafi da shi da dokin sa akan dokin sa sai a bashi kaso uku daya nashi biyu na kula da dabbar sa wannan haka ake yi wa ganima to ya rage wannan kaso na Allah wannan ganima kenan haka za a kasafta ta to sai a koma kan wannan daya cikin biyar da za a rabawa waɗannan bangalori guda shida fa anna lillahi khumsuhu yaya rabon Allah yake shine waɗansu malamai suka ce shugaban yaki zai haka ya jimko da hannunsa hannu ɗaya ko biyu duk abin da ya kamfato daga cikin dukiyar ganimar sai ce to wannan rabon Allah ne sai a ajiye shi to yaya za a yi da shi shine suka ce sai a ajiye shi don yin hidima ga ɗakin Ka'aba idan ɗakin Ka'aba ya tsage idan yana yoyo idan yana buƙatar sabon gini idan yana buƙatar wani abu hidima ake wa ɗakin Ka'aba don an ce lillahi wannan haka waɗansu malamai suka faɗa su suka fi zama kaɗan cikin malamai jumhurin malamai ku suka ce a lafazin lillahi a nan an ambaci Allah tabarrukan bismihi wastiftahan bismihi al'ala an ambaci sunan Allah don mabuɗin zance amma Ubangiji ta'ala ya kome ma ai mallakarsa ne innama umirtu an abuda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin yaya wanda yake komai nashi ne za a zo a ce a kasa shi da a bashi daya biyar din da na waye nasa ne suka ce an ambaci sunan Allah ba dan za a warewa Allah wani kaso ba ubangiji mawadaci ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid subhanahu wa ta'ala bai da bukatun komai a wurin kowa to da haka ambatan sunan Allah dan tabarruki ne neman albarkar sunan to ya rage saura rabo nawa kenan saura bangare biyar to sai kaso na manzon Allah to za a kasa shi kenan gida biyar a madadin gida shida tunda mun ce kason Allah an shigar da shi cikin kason manzon Allah sai a kasa gida biyar kaso daya na manzon Allah kaso daya na zurriyar gidansa Ahlul Bait kaso daya na marayu kaso daya na talakawa na biyar wanda yake shine na karshe shine na ibnu sabil ina fata an fahimta wato daya cikin biyar shi din kuma sai a raba shi nawa gida biyar to lokacin manzon Allah yana nan idan ya dauki nashi kasan yana yin amfani da shi ne wajen dadadawa al'umma wajen tallafawa gajiyu wajen wani aiki da zai zama gyara ga al'ummar musulmai gaba daya a cikin kason nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma shi ya wadatu da fai'u din da Ubangiji ta'ala ya bashi a wajen banu nadir ko banu qurayza da shi yake rayuwa a kai ina fatan kun fahimta shi yasa waɗansu malamai suka ce a yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kaura baya nan Ubangiji ya karɓi rayuwarsa shin wannan rabo na manzon Allah za a bayar da shi ga khalifa cikin khalifofin musulmai ko kuma tunda manzon Allah baya nan rabon ya fadi waɗansu malamai suka ce tunda manzon Allah baya nan Allah ya karɓi rayuwarsa in taqala bir rafiq al'ala iltahaqa bir rafiq al'ala to shikenan ka san shi babu waɗansu suka ce a ka san manzon Allah za a ware shi sai dai me za a yi da shi za a yi dukkan wani abu ga wani ba ga wani mutum ɗaya ba ga al'umma gaba daya don wani abin da zai zama gyaran gari gyaran ƙasa wani abin da jama'a za su ci moriyarsa titi ɗakin shan magani asibiti wani wuri duk wani abin da jama'a za su ci moriyarsa gaba daya a haka rijiya a bohol za a yi don jama'a kowa ya sha ruwan to da wannan kasan na manzon Allah za a yi ina fata an fahimta tunda lokacin da yake da rayuwarsa ma haka yake to bayan rayuwarsa ma za a ware wannan kaso sai a yi wannan da shi walizil qurba sai kaso na zil qurba sune zuriyar gidan annabi su wane ne zuriyar gidan annabi zuriyar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune banu hashim da banul muttalib banu hashim da banul muttalib daga nan sai wa daga nan sai ƴaƴansa da jikokinsa daga nan sai matansa waɗannan bangalori guda uku sune zil qurba ko kace ahlul baiti ko kace alul baiti ko kace alu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banu hashim da banul muttalib ƴaƴansa da jikokinsa matansa waɗannan sune alul baiti to su za a bayar wannan kaso din to su wane ne banu hashim banul muttalib sanin ku ne asira cewa hashim yana cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi annabi tsira da mutunci tabbata gare shi shine muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib dan hashim hashim kuma dan abdu manaf to shi abdu manaf yana da yaya ne guda hudu ga hashim ga al muttalib ga kuma abdu shams ga kuma naufal ya nawa kenan hudu to amma sai aka ware banu hashim da banul muttalib ake danganta su cewa cikin zurriyar annabi amma ba a sanya banu abdu shams ba da kuma banu naufal tare da cewa su dukan sun yi tarayya da hashim da al muttalib wajen kasance wasu ya gawa abdu manaf menene sirrin da ke cikin haka manzon Allah da kansa yace banu hashim da banul muttalib shay'un wahid abu ne kadai tace to me yasa aka ware wadancan dalilin ware wadancan shine su banu hashim da banul muttalib lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da da'awa ta musulunci kadan daga cikin su sun musulunta da yawan su musu musulunta ba amma sun yadda su bashi kariya duk irin ukuba da aka rinka yi wa waɗanda suka musulunta da su aka rinka hadawa saboda sun yadda su baiwa annabi kariya ko da yake suna kan addinin shirka dan haka sun kasance tare da shi a farkon musulunci sun kasance tare da shi har musulunci yayi karfi suna bashi kariya dan dan gidansu ne amma da banu abdu shams da banu naufal kuma sun hada kai da sauran quraishawa ana yi wa annabi ukuba shi da waɗanda suke tare da shi to shi yasa sai aka ware su cikin hukuncin alul baitu ba a shigar da su a ciki ina fatan kun fahimta wato an shigar da waɗannan saboda taimakawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi da kuma kariya da suka baiwa da'awarsa a takaice dai waɗannan sune ake kira alul bait duk wanda idan an bi salsalarsa ya danganta zuwa gidan hashim ko gidan al-muttalib to shikenan ya zama cikin alul bait sannan duk wanda an bi salsalarsa ya danganta zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shikenan ya zama alul bait ha ko matan annabi su ma suna cikin adul bait wannan shine tsaftataccen zance cikin zantukan malamai da yake da kwakwaran dalili cikin hadisai na Bukhari da Muslim to amma ware matan annabi cewa ba su cikin adul baiti wannan kuma wani jahilci ne na daban da wani sabon yayi wanda makiya sahabban annabi da makiya matan gidan annabi suka kawo amma kafin su a tarihi duk lokacin da aka ce adul bait matan annabi sun shiga ciki kuma su ne ma nassin alqur'ani ya nuna kasancewa su alul bait duk wanda ba su ba sai dai a nemo masa hadisi dan ya sa shi cikin alul bait amma matan annabi kuwa nassi ne na alqur'ani ya nuna kasancewa su ahlul bait a cikin ayoyin da suke cikin suratul ahzab waɗanda ubangiji ya bude su da cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ikunna wa sarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhifain wa kana dhalika 'ala Allah yaseera wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisaa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisaa'i in taqaytun fala taqdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa kunna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakaa wa ati'na Allah wa rasula innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa nabutun innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatahira wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira wadannan ahlal bayti kaga da nassin alqur'ani sune matan annabi dan an ce kulli azwajika na'am ba a ce ba banatika anan gurin sai ka je can gaba kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina a'a nan kulli azwajika kadai in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha sannan aka ce ya nisa'an nabiyyi man yati minkunna bi fahishatin mu ya nisa'an nabiyyi lastunna kaga aka maimaita kiran dan kowa ya gane kuma aka ambace su ana musu mukhataba da nunin niswa wanda take bambance su da wanda ba su ba wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna kaga karna nunun niswa fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula duk bayan an gama wannan sai aka ce inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt ubangiji ta'ala na san ya kawar da datti ga barin ku ahlal bayt ya kuma abuta gida ba sai an ce gidan annabi ba dan shine kadai gidan da ba irin sa ya kuma abuta gida duk gidan da ba na annabi ba daji daji ne kauye kauye ne to kaga annan gurin wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin zul qurba banu hashim da banu al-muttalib suna cikin zul qurba suna cikin ahlul bait ina fata an fahimta to sai dai wajen batun ganima banu hashim banu al-muttalib wajen batun ahlul baiti gaba daya a hade to kaga kenan matan annabi sun shiga ciki wal yatama da kuma marayu idan an ce al yatim maraya shine wanda ya rashin uba kafin mutun ya kai ga balaga in ya rashin uba sawa'un mace ne shi ko namiji to wannan ya zama maraya ko ta zama marainiya amma bayan mutun ya zama baligi to shikenan kuma wato ainihin ya fita daga maraici kenan in mutun ya riga ya zama baligi sai dai a ce yayi rashin mahaifi amma shi ba maraya bane ba haƙoƙi da aka tabbatarwa maraya ba za a bashi ba dan ya riga ya zama mutun na kanshi wanda ya iya neman na kansa da kansa amma kafin balaga kaga yana buƙatar kulawa ta musamman a sakamakon rashin uba mahaifinsa ya rasu to malamai suke tattaunawa kan cewa ahlul bait lokacin da za a basu wani abu na ganima din nan shin akan bambanta tsakanin namiji da mace haka waɗansu malaman suka ce za a bi ka'idar lizzakari mislu hadhal unsayin waɗansu malaman suka ce a'a babu wani dalili da ya nuna a bambance mace da namiji za a raba musu ne bisawiyyati daidai wa daida haka za a raba musu haka kuma al-yatama marayu dukkan maraya ne za a bashi daga cikin dukiyar ganima waɗansu malaman suka ce ko da mawadaci ne ko da mahaifinsa da ya mutu ya bar masa dukiya mai tarin yawa motocinsa za su cika nan garin dawakai za su cika nan garin yana da fulotai in dai an samu ganima to yana da nasibi cikin al-khumus tunda dai al-yatim ne waɗansu suka ce a'a dalilin bashi shine in yana cikin talauci amma in mahaifinsa ya bar masa dukiya to ai ba maraya bane ba wanda za a ce yana cikin halin kakanikayi zai samu targadan zuciya da kareyar zuciya a sakamakon rashin uba to amma kuma ai akwai matsabai a aljihunsa akwai kudade a account dinsa a asusunsa a banki da haka ba za a bashi daga cikin alkhumus ba wal masakin sai kuma al masakin sune talakawa wane ne al miskin shine mutumin da yake cikin talauci suka ce an ambace shi da suna miskin saboda menene zuciyarsa babu komai a cikinta wato ya samu wato ainihin losing hope a cikin rayuwa, ya nemi kudin, ya nemi kudin bai samu ba, ya nemi aiki bai samu ba, kaga ya zama miskini. Allah raba mu da maskana kenan. To malamai suna tattaunawa tsakanin fakir da miskin, wa yafi wani talauci, wa yafi wani bukata. Waɗansu malaman suka ce miskini yafi talauci, musamman Imam Malik ibn Anas haka yace, miskini yafi talauci. Yace dan Ubangiji ta'ala ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba. Da aka ce miskin za matraba, al matraba da at turab duk abu ɗaya ne. Miskinan za matraba ma'ana allazi lasika jismuhu bit turabi laysa ma'ahu thawbun yaqihi min at turab, hatta tufafin da zai kare shi daga turbaya ko kasa da zai zauna akai babu. Za matraba, fatarsa ta haɗu da dandamalin da kalin da yake zaune, matraba kenan. Wato kenan ya fi kowa talauci, haka Imam Malik ya fahimta.
Na'am.
Ibn Anas, waɗansu malaman suka ce a'a fakiri ya fi talauci. Abin da suka ce fakiri ya fi talauci, suka ce Allah ya ambaci miskinai a cikin suratul Kahf kuma ya nuna suna da jirgin ruwa. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Suka ce tunda ko har mutun ya kai mallaki jirgin ruwa, to ai kaga wannan yana da dan hali kenan, amma fakiri ko bai da komai kenan. A cikin jerin ayatul zakat za ka ga an ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Waɗansu malaman suka ce an jeranta su ne gurgudan bukatarsu. Al faqiru ashaddu hajatan min al miskini, da haka sai aka fara ambatansa. Wal miskinu ashaddu hajatan min al amilina alaiha, da haka aka fara ambatansa. Amma dai sananne ne, kamar yadda na sha faɗa mana a waɗansu lokuta, duk lokacin da aka ambaci al miskinu kadai a cikin alqur'ani a wani wuri ko a cikin hadisi a wani wuri shi kadai, to ya shafi al miskin, ya shafi al faqir. Duk lokacin da aka ambaci al faqiru kadai, to shi ma ya dauki ma'anarsa, ya dauki ma'anar al miskin. Wato kamar kalmomi ne guda biyu, izajtama'a iftaraka wa izaftaraka ijtama'a. Izajtama'a iftaraka, in sun hadu da juna, to kowace tana cin gashin kanta, wannan tana da ma'anarta daban sabanin wannan. Idan aka kawo wannan ita kadai, ta dauki ma'anarta, ta dauki ma'anar dayar da ba a kawo, da ba a kawo ba. Kamar al islam ne da al iman, izajtama'a iftaraka wa izaftaraka ijtama'a. Da Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu, duk wanda ba musulunci ya rika ba a matsayin addini, ya nufa ba a matsayin addini, to ba za a karba masa ba. Kaga anan al islam ya shafi ma'anar al iman. Da Allah ya ce inna ad-dina inda Allahi al islam, kaga anan dai al islam ya shafi ma'anar al iman shi kadai. Haka idan an ambaci al iman din, wa man yakfur bil iman faqad habita amalu, kaga nan gurin ma al iman din dai ya shafi ma'anar al islam. Walakin Allah habbaba ilaykum al iman, anan al iman da al islam duk sun zama daya. Amma idan an hada su a wuri guda, al imanu ma'anarsa daban, al islam ma'anarsa daban. Fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min al muslimin, kaga al mu'minin al muslimin. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, kaga idan an bata al-iman kadai, wato wannan kenan musulunci ya shiga. Amma idan an hada su da juna fa, to ya zama ko ne ma'anarsa daban. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, nan amanna nan aslamna. Da haka al-faqiru shamila al-miskin wal miskinu shamila al-faqira idha iftaraqa lakinnahuma idha ijtama'a likullin minhuma ma'anahu al-khass bihi wa bin as-sabili, matafiyi da guzurin sa yanke masa, ko da kuwa a garin sa shi mawadaci ne, to waɗannan su za a bi wa kumusi da ganima. Ubangiji ya ce in kuntum amantum billahi, in har kun kasance kun yi imani da Allah, wa ma anzalna ala abdina, kuma kun yi imani da abinda muka saukar akan bawan mu, yawmal furqani a ranan rarrabewa, ranan rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, ranan yakin Badar kenan. Yawmal taqal jama'ani, ranan da jama'u guda biyu suka haɗu, jama'a ta mummunai da jama'a ta kafirai. Kad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira yarawnahum mithlihim ra'al ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. والله على كل شيء قدير وبنجي تعالى مي إيكو ني أكن كومي ينا دك تكين إيكو انساتن ديت رورا جماع الممنسنا ينكتن أكن كافري تعالى ديوانسو دكالفين تاندنسو وانن آية تنا بيّن كنن لدبي غمدا غنيمة كوهو كنچهو كنچه غمدا غنيمة أجملة دن أنو نسيوا مسلم سياشا في كومي babu abin da rige wanda bai yi bayanin sa ba sai dai idan mutum ya karanta zai fahimta in mutum bai karanta ba kuma ba zai sani ba ubangiji ce
in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati qutwa wa rakbu asfala minkum ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
حكى قالب ما سكر تسوى كرنتا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أما الإمام ابن كثير دا أبو أمر سكر كرنتا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى العدوة بكسر العين هو العدوة بضمها مع نفس قياء abinda ake nufi da udwa ita ce hafatul wadi gabar fili a ce ga wani tangamaiman fili tsakanin duwatsu guda biyu to gabarsa ta nan gefen ana kiranta udwa haka gabarsa ta nan gefen ana kiranta udwa to kenan filin badar yana da gaba guda biyu gabarsa ta farko ta fi kusa da madina ita ce al-udwatid dunya gabarsa ta biyu ta yi nesa ga mutumin da yake daga madina ita ce al-udwatul quswa to sai ubangiji ke tantance mana inda zaratan mummune suka tsaya kafin a fara yakin badar da kuma inda kafirai suka yi gungu a gefe guda iz antum bil udwatid dunya ku tuna lokacin da kuke gaba makusanciya ta filin badar wadda take dab da madina in mutum ya taho daga madina wa hum suku kafirai bil udwatil quswa suna gaba ta nesa idan mutum ya taho daga madina والركب أسفل منكم لفظاً الركب كاروكا آيري نمتفيا سوني الركب مهيا راكمي سوني الركب كلمة الركب جمعيني قداتي سيني راكب وتكينن راكب على وزن فائل سننكم الركب على وزن فعل ركب راكب وتكينن فعل فائل كمركة صحب صاحب kamar kace tayrun ta'ir kamar kace safrun safir atimmu salatakum fa inna qauman safrun jam'i ne na safir matafi safrun matafiya da yawa sahabun aboki daya wato sahabun aboki ne da yawa sahib aboki daya to haka kuma arrakbu mahaya da yawa ana kida yasu cewa sun kai 40 gungun yan kasuwa wanda Abu Sufyan ke wa jagoranci wanda sun taho daga kasar Sham akan hanyar su ta zuwa Makka ba su da inda za su bi sai sun bi ta Badar dan anan gurin hanyar take daga Sham in sun taso akan hanyar zuwa Makka sai sun bi ta Badar Badar kuma tana tsakaninta da Madina babu nisa da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaji labarin tahowar su to sai yace wa sahabbai ya kamata mu shirya mu tafi mu je mu datse su a Badar tunda nan ce hanyar da za su wuce in sun zo sai mu tare su mu kwace kayan kasuwancinsu da dukiyoyinsu da kudaden da ke wurinsu a madadin namu da aka kwace daga Makka lokacin da za mu fito hijira wannan shi ne abinda annabi ya tsara sahabbai suka bi shi bayan sun fito daga madina sai al'amari ya canja Abu Sufyan ya ji labarin annabi ya fito shi da sahabbai da haka sai ya sami wani mutum ya aika wa mutanen Makka cewa ku fito ku kare ayarinku na kasuwanci domin kuwa annabi da sahabbai sun ji suna shirin su tare ni su kwace dukiyar da ke wurina ya tura wani mutum aka fada wa Qurayshawa da aka fada wa Qurayshawa nan take aka yi kururuwar yaki kowa ya fito aka samu kartin mayaka wajen mutum 1000 suka taho da raƙuma suka taho da kayan hawa suka taho da mata da kayan kida ana musu goge ana musu gurumi ana zuga su suka taho akan haka. To lokacin da Abu Sufyan bayan ya aika sai ya rinka jin tsoron kada Qurayshawa su yi jinkirin zuwa, domin tsakanin su da Badar kusan kilomita 300 ko da doriya ma, amma tsakanin Annabi da Badar koyi kilomita 70 ne ko nawa makamancin haka, ba nisa da yawa. Don haka idan suka yi jinkirin zuwa, Annabi zai tare su sai ya canja hanyar da za ta bi da shi ta Badar. Ya yi ratsi ya ɗauki wata hanya wadda tsakanin shi da filin Badar zai kai kilomita, malamai suka ce zai kai mil 6 zuwa mil 7 tsakanin shi da Badar, amma hanya ce wadda yake zagaye don ya kauce wa haɗuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Badar, Qurayshawa sun zo, shi yana daga nan gabar da Madina take, su kuma suna daga can gabar da Makka take. Abu Sufyan kuma yana daman su su duka gangare kusa da inda Red Sea yake, Bahar Maliya, tekun Maliya. To shine Allah ke suranta abun, iz antum bil udwati dunya. Tuna abin da ya faru lokacin da ku kuke al udwati dunya, gabar da ke kusa da Madina, wahum bil udwati alquswa, su ku suna gabar da ke nesa da Madina. War rakbu, ayarin matafiya fatake yan kasuwa karkashin jagorancin Abu Sufyan, asfala minkum, suna kasa da ku can gangare, dan Badar tana kan tudu geographically, su kuma suna gangara kusa da inda teku yake, Bahar Maliya yake. Shine Allah ke suranta abin kamar gashi kana ganin sa yanzu da idanka. Sai malamai suka ce menene amfanin Alkur'ani ya bayyana mana wuraren da kowa yake cikin kungiyoyin nan guda uku, Annabi a gefe ɗaya shi da sahabbai, Abu Jahal a gefe ɗaya shi da Qurayshawa, Abu Sufyan a can ɗaya gefen, war rakabu asfala minkum, menene hikimar faɗin haka? Suka ce hikimar faɗin haka a yadda abin yake a yanzu, in za a gwabza yaki a hukunci na ganin ido na ɗan adam, babu yanda za a yi Annabi da sahabbai su samu nasara, saboda wannan al'udwati duniya wurin rairayi ne a wajen mai zaizayewa, kana takace yana zamewa da kai, kaga wurin ba zai daɗin yaki ba, sawa'un a ƙasa ko akan doki ko akan raƙumi, dan za a rinka turjiya raƙumi ya zame ko ya faɗi ko ka faɗo. Amma su da suke al'udwatul quswa kuwa, ƙasar wurin tana da ƙarfi, tana kakkamewa, ba ta zaizayewa. Gashi sun fi musulmi yawa, ga inda suka tsaya ya fi inda musulmai suka tsaya mai kyau ta fuskar kyan ƙasa. Sannan abinda su sahabbai suke so su kamu shine wancan ayari na kasuwanci, ya riga ya sulale ya guje musu, war rakabu asfala minkum laysa qariban minkum, yana nesa da ku can gangare, ya riga ya sha, Abu Sufyan ya sha. Kaga anan gurin galibi lokacin da sahabbai suka fito, sun fito ne dan su kama wannan ayari su koma gida, amma ba su fito dan ayyaki ba, dan mayar da magana suka rike tsakanin su da Annabi. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum. Kaga fatan su su gamu da Abu Sufyan. To wannan sai ya nuna maka cewa lallai a ganin ido, wato Qurayshawa ne za su ci nasara a wajen yaki, dan sun fi yawa ta fuskar yawa, kasar da suka zauna ta fi. Sannan ayarin kasuwancin su ya riga ya tsira, duk wannan zai kara ba su wani kwarin gwiwa na su tsaya a yakin. Sahabbai kuwa ba su da yawa, ba su da tanadi. Sannan lokacin ma da aka fito, ka annama yusaquna ila al-maut, waɗansu ma kamar zarga musu igiya aka yi za a kai su lahira, ba su shirya ba dan tsoro da firgita. To amma dan a nuna duk da waɗannan sabubba na fili da ke nuna cin nasarar kafirci akan musulunci, amma Ubangiji sai ya rike abin musulunci ya ci nasara akan kafirci. Amma da din kafirci ya ci nasara akan musulunci, sai musulunci ya ci nasara akan kafirci, saboda mai kammin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin. Ubangiji ya ce walau tawa'attu, inda kun kulla alkawali tsakaninku da su cewa a zo a haɗu, lakhtalaftum fil mi'ad, da kun saba wa lokacin haɗuwa ɗin ko da kun saba wa wurin haɗuwa, domin al mi'ad yana ɗaukar ma'anar wurin haɗuwa, yana ɗaukar ma'anar lokacin haɗuwa, saboda ku kuna jin tsoron ba kwa san yake, da an yi alkawali da ku yake za a yi, da kun saba. Su ɗin ba kuma a firgici suke, in waɗansu daga cikin sun san yake ne da sun saba. Amma Ubangiji ta'ala ya kaddara kuka haɗu ba tare da alkawali ba, kamar da hadisin kabi ke cewa fa jama'ana Allahu ala ghairi mi'ad, sai Allah hada mutane da su ba tare da kullu alkawali ba, mu ba mu niyyar fada ba su ma, haka dai aka zo aka hadu aka yake cibus. Walakin li yaqdi Allahu amran kana mafquda, sai dai domin Allah madaukakin sarki ya zartar da wani al'amari da ya kasance zartacce an aiwatar da shi, ma'ana a cikin ilimin Allah na gaibu ya tabbatar Badar ta faru ta kare, yanzu kawai fassara ce za ta zo. Yau mai ati tawilu hudin kenan. Saboda me? Liyahlika man halaka an bayyana, domin wanda zai halaka ya halaka a bisa ga hujja. Wa yahya man hayya an bayyana, wanda zai rayu ya rayu bisa ga hujja. Lafazin al-halak anan gurin ana nufin kafirci, kamar da lafazin al-haya kuma ana nufin imani. Wanda zai halaka ya halaka kan hujja, ma'ana kafiri da zai bijire ya tabbatar ya bijire ne bayan hujja ta bayyana gare shi cewa musulunci ne gaskiya. Mummuni kuma da zai karbi imani ya tabbatar ya karbi imani ne bayan hujja ta bayyana gare shi cewa musulunci shine gaskiya. Saboda me? Saboda in ba dan gaskiyar musulunci ba, yaya karamar runduna wadda ba ta da kyakkyawan tanadi da kimtsi za ta ci nasara akan babbar runduna mai tanadi da kimtsi? Ai ka san cewa lalle wannan yana gaskata maka ne fadin Allah, waman nasru illa min indillahi al-azizul hakim, waman nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. To kaga kenan, liyahlika man halaka an bayyana, wa yahya man hayya an bayyana, wa inna allaha la sami'un alim. Kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, mai ji ne dangane da maganganun mutane, sannan alimun kuma masani ne.
Yuriqahumullahu fi manamika qalila, ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا تنلوك تند أبنجي كينونا مكسوكا فري في منامك أتكم برسنك قليلا سنة ينكتن. Walau arakahum katsiran, da Ubangiji ya nuna maka yawan su yadda suke bisa ga hakika, lafashiltum, in kuma kai kaje ka fadawa mummune wannan labarin, lafashiltum, lalle da kun tsorata da kun razana, wala tanaza'tum fil amri, kuma da sai kun yi jayayya cikin cewa shin mu je yakin nema ko mu fasa. Walakin Allah sallam, sai dai Ubangiji ta'ala ya so ya tserar da mummune din daga wannan tsoro, kuma ya so ya tserar da su daga jayayya da kai cikin lamarin yaki. Tunda dai da aka yi mai da jawabin farko, kace suka ce suka tabbatar cewa ba za ka ja da baya ba, sai suka yadda suka sallama suka bi. Wannan karewar Allah ce daga munkatar dinsa. Amma wato da an nuna maka hakikanin yawan su a barci, sannan ka zo ka ba su labari, to lallai da sun razana da sun firgita. Don shine al-fashalu, shine al-jabanu ma'adda'af, ko al-jubun ma'adda'af, wato tsoro tare da rauni ko ragwantaka. Walakin Allah sallam, innahu alimun bi zati sudur, ubangiji ta'ala shine masani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane. Wa idh yuriikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan, tun lokacin da ubangiji ke nuna muku su kafirai, idh iltaqaytum, yayin da kuka hadu, qalilan, suna yan kadan, wa yuqallilukum fi a'yunihim, ku din ma ya karanta adadin ku a cikin idanunsu, suna ganin ku yan kadan, li yaqdi Allahu amran kana maf'ula, domin ubangiji ta'ala ya zartar da wani al'amarin da ya kasance abin aiwatarwa. Wa ila Allah turja'ul umur, ya zuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura gaba daya, wato yadda al'amarin yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwanta barci, da ya kwanta barci sai Allah ya nuna masa a cikin mafarki su kafirai din yan kadan ne. Da manzon Allah ya tashi sai ya nuna musu, ya fada wa sahabbai cewa yau ai adadin su ma ba ya da yawa, ai kila ma abin kaman wankin hula ne, ba zai kai mu dare ba. Sai sahabai suka samu kwarin gwiwa, suka sami karfi, suka zuciya su ta dauru kan cewa to lalle yanzu kuma ba da baya yaki za a yi, tunda ma yan kadan ne, ai babu komai. Sannan inda suke kasa tana zaizayewa, sai ubangiji ta'ala wato ainihin ya saukar musu da ruwa, sai kasar wajen ta kame, ta yi danko, ta yadda in ka taka ba za ta zaizaye da kai ba. Sannan firgici da razani da suke ciki, ubangiji ta'ala ya arzuta su da barci, shi ma sai ya kwantar musu da hankalinsu. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. duk asbabun nasr gaba daya tawaffara min Allah subhanahu wa ta'ala. Sababancin nasara sai ubangiji ta Allah ya ba su kasar wurin tayi karfi, sannan kuma suka samu barci, aka samu hutun zuciya, sannan kuma mafarkin da annabi yi, ai sun san cewa mafarkin annabawa gaske ne. Ya ce na yi mafarki da su yan kaɗan ne, sai kowa yadda ɗari bisa ɗari yan kaɗan ne. Saboda haka za a fita yaƙi kenan ba tare da an wani wahala ba. Shi ne liyarbita ala qulubikum, Allah ya ɗaure zukatansu babu tsoro, babu firgici, babu razali. Wa yuthabbitu bihi al-aqdam, kuma ƙafafu suka tabbata a kan ƙasa, ba zaizayewa, ba zamewa. Kaga sababancin nasara da sun zo, sannan kuma ga mala'iku da aka turo musu. Kaga tawaffarat asbabun nasr. Iz yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan. Duka dai aka ba su sababancin nasara. To amma a nan gurin Ubangiji ta'ala ya nuna wa annabi kafiran Makka cikin mafarki cewa yan kadan ne. Abin tambaya a nan din, su yan kadan din ne? Ku nake tambaya, yan kadan ne? Mun karanta a baya cewa adadin su ya kai nawa? Ya kai 1,000. To mutum 1,000 za a ce musu yan kadan? A irin wancan lissafi na da na sojojin da mayaka, ba yan kadan bane, adadi ne mai yawa. To amma wahayin annabawa ko menene? Gaske ne. To shi yasa wannan sai ya kawo iskali, rudun kwakwalwa a wurin wani mai karatu ko a wurin wanda za a karanta masa, cewa yaya Allah zai nuna wa annabinsa abin da ba haka yake ba a ƙasa, a cikin mafarki a nuna masa kishiyarsa. Suna da yawa a nuna masa su sun zama yan kaɗa. To a nan gurin mafarkin annabawa gaskiya ne, ko da sun ga wani abu yanzu a cikin mafarki da ya saba wa yadda kake gani, to a fili nan gaba wani abu zai zo da zai zo wanda zai fassara mafarkin abin ya zama gaske. Shi ne aya ta ce wa idh yurikumuhum, ku tuna lokacin da Ubangiji ya nuna muku su, wato su kafirai din. An gane ku, idil takaitum, yayin da kuka haɗu, fi a ayyunikum kalilan, suka zama yan kaɗan a idanku. Kaga a nan gurin a fili bayan sahabbai sun fito suka kallo jama'ar kafirai, sai suka ga sun zama yan kaɗan. Wannan mafarkin na annabi sai aka gaskata masa shi a ganin sahabbai ganin ido. Ina fata an fahimta. Abdullahi dan Mas'ud ya ce, na tambaye wani da ke gefe na, na ce kai sun kai mutum 70 kuwa? Ya haka ya laika ya ce, ina jin ba za su wuce mutum 100 ba. Amma dai sun wuce 70 ba za su wuce 100 ba. Yuqallilukum yuzirikum wa yuzaltakaitum fi ayunikum qalilan. Su ma can kafare da suka taho sai suka ga mummune sun kara zama yan kaɗan. Wa yuqallilukum fi ayunihim, wato suka mai, wato Ubangiji ya karanta adadinku a idansu. Har Abu Jahal da ya kalle su ya hango yace, ma Muhammadun wa ashabuhu illa akalatu jazur, yace ai da Muhammad sahabansa ai ba za su wuce mutanen da za su ci rakumi ɗaya ba. Rakumi ɗaya ko mutum nan kenan, mutum 100, ce na ganin ba su wuce mutum 100 ba. To kaga a nan gurin a ganin ido, tunda Allah mai iko ne kan komai, sai ya rage adadin su suka zama yan kadan a idan mummunai, kamar yadda ya rage adadin mummunai a idan kafirai suka kara zama yan kadan, duk da dama can kuma sun fi sayawa. Duk saboda mai liyaqdiya Allahu amran kana mafuula, Ubangiji ta'ala ya kaddara yana son sai an gwabza. To kowa sai a bashi abin da zai samu kwarin gwiwa na a gwabza din a haɗu. Su suna ganin cewa ai sun zama yan kaɗan, bari mu zo a haɗu. Sahabbai ma suna ganin waɗancan sun zama yan kaɗan, bari a haɗu. Shi ne liyaqdiya Allahu amran kana mafuula wa ila Allahi turja'ul umur, zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake mayar da al'amura gaba ɗaya. Dukkan al'amari makomarsa na ga Allah subhanahu wa ta'ala. To sai Allah ya ce,
ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha la'allakum tuflihun. Wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun.
Na'am.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
Ubangiji ce, ya ayyuha allazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, idza laqitum fi'atan fathbutu, idan kun haɗu da wata runduna ta kafirai a wajen yaki, fathbutu, ku tabbata. Abin nufi, ku tsaya da dugadiganku, a yi duk abin da za a yi, kar ku gudu, kada ku ja da baya. Idan har mutum zai gudu, ya zanto gudu ne na canza salon yaki, na canza dabarar yaki. Amma in ba haka ba, in mutum ya gudu ya yi laifi, fasbutu ku tabbata inda kuke. Sannan kuma wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun, domin ku samu rabota a gobe kiyama. Lafazin katiran suka ce asalin sana'at ne, man'ut dan an shafe shi shine masdar. Wadhkurullaha dhikran katiran la'allakum tuflihun, ku ambaci Allah ambato mai yawa dan wato ainihin ku rabota. Abin nufi tabbata a wajen yaki, dauruwar zuciya da kulluwar himma da niyya kan cewa babu gudu babu ja da baya, ɗaya ne cikin sababban nasara. Sannan abu na biyu kuma shine zikrullahi, ambaton Allah. To shine waɗansu malamai suka ce me ake nufi da ambaton Allah, waɗansu suka ce bil qalbi, wato ku rinka ambaton Allah a zuci, waɗansu suka ce bil lisani, ambaton Allah da harshe, waɗansu malamai suka ce a'a aljam'u bainal qalbi wal lisan, a zuci ku rinka tuna cewa in kun samu nasara daga Allah ne, in kun sami wani tangarda kuma to shi yaso ya jarrabe ku. In yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkal al mu'minun, bakin ku kuma yana kabarbari, kuna ambatan Allah din, da zuci kuna tuna da Allah, da baki kuna ambatan Allah. Wannan ɗaya ne daga cikin sababba na cin nasara a wajen yaki. Wadhkurullaha katiran, kuma ambatan ma wato in za ku yi, ku yi shi da yawa. Sai malamai suka ce wannan ke nuna girman zikiri a matsayin babbar ibada take ibadoji, domin zikiri shine shugaban dukkan wata ibada da ake yi da baka, irin yadda sallah ita ce shugaba na dukkan wata ibada da ake yi da gabbai. Shi yasa da zikiri da sallah ba a yafewa mutum so, ko a filin yaki ko ana cikin yakin, ballantana kuma a halin zaman gida. Tunda kaga akwai sallar tsoro da Ubangiji ta'ala ya siffanta yadda za a yi, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sala faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wa liyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ifatu ta'ifatan ukhra lam yusallu ila akhir al aya. Kaga za a yi. Sannan kuma ga abin nan, hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ma'ana ko ana cikin yaki sai an yi sallah, ko da ba a samu sukunin ayi ruku'i ba, ko da an kasa yin sujada, ko da an kasa fuskantar alqibla, ana yin yakin, ana harbi harbi amma ana sallah. Zaka kwatanta a cikin zuciyarka, kai kabbara Allahu akbar, kai karatun Fatiha, kai kwanto, kai ja ciki, duk ana cikin sallah din ku. Ana cikin yakin, kana harbi, Allahu akbar, kana kaddara kai ruku'i. Bayan ka gama sami Allahu liman hamida, duk fa auri dai kake fa, ko a kwance, ko a boye, ko a gargashin kulbati, ko a gargashin wata itaciya, ka kurda tanan ka fito tanan, duk ana ci. Ko ka fuskanta alqibla ko baka fuskanta alqibla ba, to kaga wannan sallah kenan, ba a yafe ta ko ana cikin yaki. To haka zikiri ma, izalakitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ko ambaci Allah ambato mai yawa wato ainihin dan ku rabota. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Salim ibn Nadr maula Umar ibn Ubaydillah wa kana katiban lahu, kataba ilayhi Abdullah ibn Ubay a Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma fa qara'atuhu inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yace annabi sirra da amincin Allah su tabbata gare shi, fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha, a ɗaya daga cikin waɗansu kwanaki da ya haɗu da abokanan adawa a wajen yaki, in tazara hatta malatish shams, bayan an fita filin yaki sai manzon Allah ya jira har sai da rana ta bar tsakiya. To kaga kenan yana daga cikin ladabin yaki ko jihadi, in an fita rana ta take ba a fara yaki ba, to kar a fara. Sai fa in kun fara da safe ne har rana ta take, wannan ba yadda kuka iya, in ba su suka janye ba ku ba za ku janye ba. To amma ba ku riga kuka fara ba, rana tana dabda zuwa tsakiya, to ba za a fara ba har sai rana ta bar tsakiya. Da rana ta bar tsakiya sun maqaba fil nasi khatiban, sai annabi tashi yake wa sojoji hudu ba, qala yati ya ayyuhan nas, ya ku mutane, la tatamannu liqa'al adu, ku daina gurin Allah hada ku da abokanan adawa, ku daina wannan gurin, wasallallahu alafiya, ku nemi Allah waraka, ku nemi Allah tsira, fa idza laqitumuhum, amma in kun ci karo da su, fasbiru, to ku yi hakuri, kar ku gudu, ku tsaya ku daure, wa'lamu anna aljannata tahta zilali suyuh, ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar takobi. Sai anan aljanna take karkashin inuwar takobi, duk wanda takobi ke masa inuwa to yana dabda kofar aljanna kenan. Summa qala, sannan annabi ya ce, Allahumma munzilal kitab, ya Allah ya mai saukar da littafi, wa mujriyas sahab, ya mai gudanar da girgije, wa hazimal ahzab, ya mai rinjayar kungiyoyin kafirai, ihzimhum, ka rinjaye su, wansurna alaihim, ka taimake mu akan su. Sai malamai suka fassara wannan ɗaya daga cikin zikirai ɗin kenan. An gane ku, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wannan baya hana kabarbari, kai kabbara, wancan yayi kabbara, sai ku musulmai ku samu ƙwarin gwiwa, su kuwa sai ga tsoro ya shiga cikin zuciyarsu a sakamakon ambaton Allah. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Ubangiji ta'ala ce wa ati'u Allah wa rasulahu, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa la tanaza'u, kada ku yi jayayya da rigima da juna. Zai iya yiwuwa ku yi abin da ake kira al-ikhtilaf, sabanin fahimta. In yi fahimta da ta sabawa taka, ka yi fahimta da ta sabawa ta, wannan sunnar Allah ne cikin halittarsa. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum. Ko a gida daya ka samu yara biyar, uwa daya uba daya, ka kawo ya duka kala biyar, sai kaga kowa ya dauki wani launi sabanin wanda sauran ƴan uwansa suka dauka. Haka halittar dan adam take. Halittar mu a bambance take, wani fari, wani baki, wani dogo, wani gajere, wani mai yawan fushi, wani mai dauriya, wani mai kyauta, wani marowaci. Ba ɗaya muke ba, ba bai ɗaya muke ba, Allah ya bambanta mu. Ashe a iya yin sabani wajen fahimta, amma abinda aka hana shine attanazo. Menene attanazo? Attanazo shine mutum ya fifita bukatar sa ta shi kadai akan bukatar addini. Wato tunda ka ja na ja, buri na kawai sai na ci nasara akan ka, ba zan janye ba, koda ya bayyana a gare ni kuskure nake yi, to wannan ya zama tanazu'i. Burin ka shine sai ka ci nasara a kaina, baka son daliban ka su ga wallanka, koda ka gano ƙaryarka da kuskurenka kana ganin, sai ka cije akan haka, to wannan shine attanazu. In gano ƙaryata da gajiyawa ta, in kafe akan haka, wannan shine attanazu. Wato mutum ya fifita ra'ayinsa akan ra'ayin sauran, ya tsarkake fahimtarsa akan fahimtar sauran, wannan shine attanazu. Wala tanazu, dai idan kun yi haka, fatafshalu, za ku sami karaya. Lafazin alfashal a larabci shine aljubun, tsoro. To me ke kawo tsoro? Rashin yawa ko ragwanci shi ke kawo tsoro. To wato duk lokacin da kuka zanto masu jayayya da junanku, to hakan zai bayi zuwa ga ragwancinku. Domin in kuna da yawa kuna da karfi, in kuka rabu, to kowane ɗaya na fatan rashin nasara ga ɗan uwansa. Sai ku ga aikin da abokanan adawar ku za su yi shine kuke musu a madadinsu. Fatanka ka ga an wayi gari babu ne, kana ganin cewa hakan shi zai baka hutu, shi zai baka sararawa. Wannan bukatar ta cikin zuciyarka, kai tarayya kai da abokanan adawar musulunci, yahudu da nasara. Fatanka a wayi gari babu wane, kai ina ma ka karwa ne, ina ma ka yi ta'addanci ga wane, wanda ka tabbatar yana furta kalmar shahada. To amma kuma wannan shine fatanka, menene bambancinka da wanda baya musulunci yake irin wannan mummunan fatan ga wane? Idan ya zanto haka shine fatanka game da ni, ni kuma hakan shine fatana game da kai, wato mu duka gaba ɗaya mun taru mun raunana kanmu, sai ya zanto abokanan adawa mu ƙarashe za su. Shine wala tanaza'u fatafshalu. Sannan kuma wa tazhabari hukum, sai ƙarfinku ya tafi, a daina jin ɗuriyar ku gaba ɗaya. Lafazin arrih ana nufin ƙarfi, malamai sun fassara shi wa tazhaba quwwatukum, wadanda suka ce wa tazhaba dawlatukum, dama da kuke da ita ta kafuwa a ban kasa sai ta kau, a sakamakon attanazu, dan kun yi tanazu ya tsakaninku. Wannan ku haka ya faru hatta ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud. Ubangiji ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahusunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Allah ya gaskata muku alƙawarin sa a karan fari, amma hatta idza fashiltum, har sai da rauni ya same ku, wa tanaza'tum fil amri, kuka yi jayayya, wannan na san ya fifita ra'ayin sa akan wannan, wannan na san fifita ra'ayin sa akan wannan. Wani ya fahimci abin da yake kai ƙarya ne, kuskure ne, amma ya kiyarda. Wani ya dai rantsi da Allah akan ƙarya dan kawai cin mota bukatar sa ta shi kadai ko shi da wani nashi. To lokacin da za ku samu kanku a irin wannan hali, dole ku samu karaya da tangarda. Hatta idza fashiltum, har sai da kuka samu karaya, Allah ya ce da sahabbai wa tanaza'tum, kuka yi jayayya bil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kuka saba bayan an nuna muku abin da dama shi kuke so, wato ganima kenan. Dan haka dai ya ƴan uwa, hakikanin ladubban da ke cikin waɗannan ayoyi suna buƙatar ladubbantuwa da su don cin nasara. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ubangiji ce wasbiru, wani makami na cin nasara kenan shine hakuri da dauriya. Da idan baka yi hakuri ba, to ba za ka iya cin nasara ba. Mutumin da yake da garaje yana san lalle abin da ya faɗa a yau dole mutane su yadda da shi a yau, sannan kuma idan ya fara wa'azi dole sai kowa ya karɓa. To wannan ya tabbatar bai ɗauki makami na cin nasara ba a fagen da'awa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi ake saukar masa, sannan ga mala'ika Jibril na ƙarfafarsa ya zo masa ko da safe ko da yamma, sannan ya fi kowa fasaha, sannan ya fi kowa kyauta, sannan ya fi kowa jarinta. Amma ya yi shekara 13 a Makka, ta gagare shi sai da Allah ya umarci shi da yin hijira, da fasahasa da wahayi da ƙarfafawar mala'ika, shekara 13. Amma kai kayi kwana 13 a garinka kana son sai an fahimce ka, kayi wata 13 kana buƙatar dole sai an fahimce ka, kana gaggawa da hanzari. Ya fi kowa son ya ga cewa ya ci nasara cikin tazara kankanuwa, amma sahabbansa ma suna buƙatar wannan. Suka ce a shar'anta mana yaƙi mu fita, Allah ya ce kufu aydiyakum wa aqimu salata, ku kame hannunku ku dai ku tsayar da sallah, lokaci bai yi ba. Amma sai ga wani ya zo yanzu yana son ya yi garaje cikin kwana 5, cikin kwana 10, cikin wata 10, cikin wata 23, manzo Allah ya yi shekara 23 kafin ya isar da musulunci, amma kai cikin wata 23 kana son sai ka isar da musulunci. To ai kaga ba karamin aiki bane ba. Dan haka dole ana buƙatar mai da'awa ya zanto mai hakuri. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Ubangiji ta'ala yana tare da masu hakuri, yana tare da wato ainihin masu juriya. Sai ce me?
Wa la takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'an nas wa yasudduna an sabilillah والله بما يعملون محيط.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. kada ku zanto kamar waɗannan da suka fito daga cikin gidajensu bataran, suna masu girman kai da jijji da kai. Wari'a annas, kuma suna son su yi riya, su nuna su jarumai ne sun fi kowa jarumta. Kar ku zama haka. A filin yaƙi ana buƙatar tawazu'u, kaskantar da kai. Sannan a filin yaƙi kuma ana buƙatar ikhlasi, kyakkyawan niyya, domin albatar cishiyarsa shine at-tawadu, ri'a'an nas cishiyarsa shine mai al-ikhlas. Kaga duk wannan ka haɗe su cikin abin da aka ambata a baya. Idza laqitum fi'atan fasbutu, kaga al-thabat, sannan zikir, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, sannan kuma ta'atullahi wa rasuluhu, wa ati'ullaha wa rasuluhu, sannan kuma adamut tanazzuh, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, sannan kuma as-sabr, wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, sannan kuma at-tawadu, wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran, sannan kuma al-ikhlas, kyakkyawan niyya, wa ri'a'an nas, sannan kuma wato karfafar gaskiya a duk inda take, koda wanda ya fade ta kishiyar ka ne, domin kishiyar haka shine karfafar ƙarya wanda kafirai suka yi, wa yasudduna an sabilillah. Allah ya ce kar ku zama kamar waɗanda suke fita da girman kai, kuma suke fita don riya, kuma suke fita don su hana mutane bin gaskiya. Kullum ka zanto kai kake buɗewa mutane tafarkin shari'a su shiga, ba kai kake buɗe musu ƙofar ɓata don su faɗa cikinta ba. Tafarkin shari'a kuma yana cikin littafin Allah, yana cikin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bisa ga kyakkyawar fahimta ta magabata, as-salafus salih, sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, duk wanda zai addini yau, idan addinin shi bai zama irin nasu ba, to ya tabbatar yayi kuskure. Duk wanda zai kudurce aqida ta zuci da ta sabawa ta su, to ya tabbatar yayi kuskure. Don sai in mutum yayi imani irin nasu ne, sannan ya zama karbabbe. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu 'abidun. Ya ƴan uwa, bayani akan wannan aya da abin da ya biyo bayan ta, da dalilin da yasa aka ce la takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas, yana buƙatar sharhi da bayani, wanda a yanzu mintunan ba za su isa ba, sai dai in Allah ya kai mu mutum gobe. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.